ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الهنا والمنى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Masu ganin mu da bibiyanmu da sauraron mu a cikin wannan shiri na auratayya, inda muke kawo bayanai dangane ga abin da ya shafi zamantakewa aure da kuma matsalolin da suke tasowa, suke kawo cikas ko tarnaƙi ko koma baya ko mutuwa aure ko salancewa auren ko lalacewa auren ko kuma dakatar da jin daɗinsa, wanda a ciki muna bayani akan dalili na 48 shine yawan zuwa unguwa ko yawan fita ba tare da izinin mai gida ba, wanda muka yi bayani cewa wasu mata sun saba da yawace-yawace, wasu magantali, wasu sun saba da zuwa wurin biki ko taron suna ko bin kawaye saboda an shekara 6 ana primary, an shekara 6 ana secondary, watakila an yi 4 ana university, an yi shekara kusan 17 an je NYSC ma, an yi shekara 17 ana fita. To matar da ta yi karatu har ta kai matsayin yar jami'a, kuma ka zo ka ce ta shiga ɗaki ta zauna ta daina fita, to kaga akwai sai ka shirya. Haka kuma wacce ta gama secondary school ta shekara 6 tana zirga-zirga, ita ma ka ce ka shiga ɗaki ta zauna sai an shirya. Balle kuma wacce ta saba da yawon talla, ko kuma ta saba da bin dangi, ko suna da dangi da yawa, duk taron suna sai an je, duk biki sai an je, duk suna sai an je, to kaga wannan ita ma ka ce ta zo ta dakata ko ta jira ko ta tsaya, to shi ma zai ɗauki lokaci kafin ta saba. To wasu kuma suna da fushi, suna da zuciya, nan da nan mutum sai yanke hukunci cewa in kin ƙara fita a bakacin aurenki. Ita ko mace tana ga wannan ƙalubalantar ta akai, in an ce mata in kin fita a bakacin aurenki sai ta kasa hakuri sai ta fita din. To sai kuma ga mutum shi kuma ya shiga damuwa, a kara makalla ina da tambaya, na ce wa matata in kin fita a bakacin aurenki kuma ta fita din, to yanzu ya za a yi? Bayan ya riga yanke hukunci kuma sai zo yana tambayar ya za a yi? To wannan shine abin da muke ganin maza su daina saurin yanke hukunci. Idan ka daina saurin cewa matarka in kin yi kaza a bakacin aurenki, saboda wannan abin zai iya faruwa, kuma kaga ka allakanta mutuwa aure a jikinsa. Ko malamai sun ce aure yana mutuwa ta hanyoyi guda uku. Akwai abin da ake kira at-talaqul munajjaz, shine take sakin nan take, ba wani sharadi, ba wata doka, ko mutum ya ce wa matarsa ya sake ta, shine at-talaqul munajjaz. Sannan kashi na biyu akwai at-talaq al-mu'allaq ala shartin, wato sakin da aka rataya shi a jikin sai mace ta aikata wani sharadi, ko sai mijin ya aikata wani abu, ko sai wani ya aikata wani abu, sannan ne sakin zai tabbata. Kamar yace in kin fita a bakacin aurenki, ko in kin ƙara yin waso ko WhatsApp, ko kin ƙara yin wato abin nan chatting, ko kin ƙara shiga TikTok, ko kin kika ƙara wani da ba dan uwanki waya ba, to a bakacin aurenki, ko in kika yi kaza, ko kuma in nayi ne kaza a bakacin aurenki, to wannan shi ake kira at-talaq al-mu'allaq ala shartin. Sannan kashi na uku akwai at-talaqul mudaf ila al-mustaqbal, sakin da ake raba shi zuwa ga wani lokaci. Kamar yace mata idan wata kaza ya zo, to ya saki matarsa, ya sa wani date ko wata rana ko wani lokaci ko wani guri da yake alakanta sakin matarsa da zuwan wannan lokacin ko faruwar wannan lokacin, ko mace damuna an ta zo ko rani ya zo ko ƙarshen wata ya zo, ya saki matarsa. To wannan duk da tafasil na malamai akan waɗannan ɓangarori guda uku na saki, shi at-talaqul munajjaz da at-talaq al-mudaf ila al-mustaqbal da kuma at-talaq al-mu'allaq ala shartin. Saboda haka mata su daina fita sai da izinin mazansu, kuma namiji ya dinga ba matarsa izini ta je gurin da ya kamata ta je, kamar sada zumunta da asibiti da neman ilimi. In kuma aikin ma take ko karatun take ko kasuwancin take, in ya ga cewa ba su sa sharadin zai hana ta ba, to zai iya sa sharadin da za a yi abin ba tare da an shiga haƙƙinsa na gida ko kuma an shiga haƙƙinsa a waje ba. Sannan na 49 shine cin amana aure daga miji ko mata. amana ginshiki ne a rayuwar musulmi. Annabi alaihi salatu wassalam ya ce babu amana, babu imani ga wanda ba shi da amana. Sannan Allah ta'ala ya yi mu'mina ya ce wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Allah ya yi mu'mina cewa su ne masu kiyaye amana da kuma alkawari. Wani gurin kuma yake cewa inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah yana umarta ku kuma yi da amanoni ga waɗanda suka amince muku suka ba ku amana. Sannan kuma Annabi alaihi salatu wassalam ya siffanta ya faɗi siffofi guda hudu wanda mutum ya siffatu da kishiyarsu ya zama munafiki. Shine in mutum zai magana ya ƙarya, in an ba shi amana ya ci amana, in ya yi alkawari ya saba, sannan kuma ya zama mayaudari. Kenan da gaskiya da amana da cika alkawari da rashin yaudara siffofi ne da ake buƙatar su a ko'ina. To babu abin da yake buƙata da a kiyaye amana a cikinsa irin aure. Da aka riga ka kulla aure akwai abubuwa da yawa wanda sun kai mahimmansu guda biyar ne. Na farko shine amanar mutunci. Dole ne mutum ya tsare wa matarsa mutuncinsa, ita ma ta tsare masa mutuncinta. Ya zama cewa baya mu'amala da wasu mata a waje, ita ma ba ta mu'amala da wasu maza a waje. Wannan shine babban amana ta aure, ya zama babu cin amana ta bangaren auratayya. Sannan na biyu ta bangaren dukiya. Cewa bai kamata mace ta dinga ha'inta mijinta tana daukan masa ko sana ta satan masa ko tana masa kwange ko tana masa zamba a cikin harkar dukiyarsa ba tare da ya sani ba, tana diba tana fita da shi waje ko tana kaiwa gidansu ko kuma tana bayarwa ba tare da shi mijin ya bada izinin ai haka ba ko kuma an sanar da shi bai nuna damuwa ba. Sannan amana ta uku shine amana sirri. Aure abubuwa ne da yawa suke faruwa tsakanin miji da mata, masu daɗi da marasa daɗi. To bai kamata waɗannan labarai a dinga kwasassu ana kai su social media ko ana kai su gidan sa ko gidansu ko kuma wani guri ba. Haka nan akwai amana ta shi kansa kula da gidan da kuma amana ta kula da 'ya'yan gidan da kuma amana ta kula da duk wani wanda yake da alaka da wannan auren. Waɗannan amanoni wajibi ne miji ya kiyaye matarsa amana, mace ta kiyaye mijinta amana. To duk sanda ɗaya daga cikin ma'aurata ya gano ɗaya yana cin amana, to ba kasafai akan iya daidaita ba, sai kaga wannan ya sa aminci ya fita a tsakaninsu, kuma hakan yana iya bayuwa zuwa ga salwanta ko lalacewa ko taɓarɓarewa igiyar aure, wasu lokutan ma har ya kai ga rabuwa ko kuma a zauna amma zaman wato zaman doya da manja ake. Sannan akwai kuma na 50 shine shigar da kawaye ko abokai cikin harkar iyali. Idan mace tana son aurenta ya mutu, to ta bude kofa ta dinga shawartar kawayenta cikin harkar aure. Idan kana son ka lalata aurenka, to ka shigo da abokanka ciki. Ba kowane aboki ne yake da hankalin da zaka dauki matsalar aure ka kai masa ba. Kamar yadda ba kowace kawace take da hankalin da zaki dauki matsalar aurenki ki kai mata ba. Ya kamata ki san cewa aure fa yana tare da mahassada. Wata bata samu auren ba ke kin samu, wata budurwa ce ta girme ki, ta fi ki karatu, ta fi ki ilimi, ta fi ki matarbiya. To amma ki Allah ya kawo miki miji bai kawo mata ba. Wata yaya ki ce wata kanwa wata ta yi auren ta fito? Saboda haka wata kuwa ba ta da ilimi da gogewa da sanin basira da azanci da kimiya da fasaha ta warware matsalolin auratayya. So in kika kai mata shawara, ita za ta yi ne iya kokarinta amma kuma sai ta kwafsa miki, saboda ba za ta baki shawarar da za ta zama mafita a cikin wannan matsalar ba. Haka kai ma an ka dauki ka kai abokanka bayanin da ya shafi aurenka, to wasu abokan naka su ma dama sabon yanka rake ne, su ma sabon shiga ne, ba su da gogewa, ba su da masaniya, ba su san yadda ake warware matsalolin auratayya ba, wanda za su iya baka gurguwar shawara kuma aiki da ita zai iya haifan maka da na sani a cikin harkokin aure. Shi sa wata rana Annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa sahabbai, a cikin ku wane ne wanda yake daukan sirrin abin da ya faru tsakaninsa da iyalansa yake zuwa ya gaya wa abokansa? Yace ku kuma mata wace ce a cikin ku take daukan sirrin abin da yake faruwa tsakaninta da mijinta ta je ta kai wa kawayenta? Sai kowa ya shiru. Sai wata mata ta taso ta zo ta durkusa ta ce, ya rasulullah, dukkan su suna yi, mazan suna daukan sirrin matan su kai ma wasu, mazan ma suna daukan sirrin matan su kai wasu. Kowa yana yi. Sai Annabi alayhi salatu wasallam ya ce, kun san kwatankwacin masu yin haka kamar kwatankwacin jaki ne ya hadu da jaka a tsakiyar kasuwa. Suka yi mu'amala a idan kowa yana kallon su. Saboda haka kenan zaman gidanka ba sirri, to akwai matsala babba da za ta iya faruwa a gaba. Matsala ta 51 shine rashin kula da addini. Wasu lokutan zaka ga abin da ke tabarbarar da aure, mace ta kware a duniyance, za ta yi maka tuwo mai kyau, ta yi maka miya mai kyau, ta yi maka juice kala-kala, ta caba maka kwalliya, ta gyara maka gida, ta fesa maka turare, ta mayi maka aski. Wata in ka aure ta ma ka daina zuwa wajen aski, ita za ta yanke ma, za ta yi maka aski, tana da kayan askin kuma ta iya yanke farce, ta iya wankin hula, ta iya wankin safa, ta iya guga, ta iya wanki. Komai da kake so na duniya tana maka. Matsalar ta kawai ba ta sallah. Ko matsalar ta kawai ba ta da imani da Allah. Tana zuwa gidan bokaye tana zuwa. So wancan duniyancin da ake taimaka kake jin daɗi, to kasancewa an taba haƙƙin Allah sai ya rushe wancan jin daɗin. Duk da kwarewarta a cikin harka yadda za ta rike miji, amma kasancewa ba ta sallah, ba ta azkar, ba ta addu'o'i, ba ta kula da tauhidi, ba ta kula da ibada, ba ta kula da makarimul akhlaq da kuma mu'amalat, wannan sai ya zama ya kawo cikas. Sai ai ta mamaki, to yanzu wannan mata kin wanda ya rasa, san wanda ya samu, kuma ya za a yi mijinta ya kore ta, ko kuma ya za a yi ta samu matsala aure. To matsalar ba daga iya kwanciya ko iya girki ko iya kwalliya ko iya tsafta ko iya magana ko kisisina ko sanin makama ta aure bane matsalarta. Matsalarta shine ba ta da imani, tauhidi bai ratsa ta, bata sha kitabut tauhid ba, bata sa al-usulus salasa da al-qawaidul arba da kashifush shubahat ba, bata sha qur'ani da sunna ba, bata gugu a cikin ilimin sanin Allah ba. Saboda haka wancan bangaren kamar yadda na faɗa, wata kuma zaka ga ta sha qur'anin da hadisin da fiqihun da aqidar, amma ko bata iya mu'amala aure, bata iya girki ba, bata iya kwalliya ba, bata iya tsafta, bata iya magana ba. Wata kuma ta iya girkin, ta iya kwalliya, ta iya magana, bangaren addini take da matsala. So ana buƙatar wacce za ta hada biyu. Wacce sai kaga an kita amma ga qur'anin, ga hadisin, ga fiqihun, ga aqida, ga tauhidin, kuma kaga an fatattako ta. Kai ta mamaki, to aka kori wannan mai karatun. Ai ba karatu ake zuba a kwano a ci ba, ba karatu nu aiki da karatun shi ne yake zame ma wata matsala. Wata kuma ta iya duniyan, bata iya addini, ta iya addini, bata iya duniya ba. Da haka samun macen da ta hada biyun, tana ta fahimci rayuwarta, ta fahimci aurenta, kuma ta fahimci addininta, shine abin da ake bukata. Da haka a sa qur'ani da hadisi da azkar, waɗannan fannoni guda shida wajibi ne a same su a gidan mutum. Fannin tauhidi da aqida aqalla kitabut tauhid al-usulus salasa, sannan fannin ibada aqalla ay risala, daga halari zuwa risala, zuwa bulugul maram, zuwa umdatul ahkam. Bangaren tarbiya aqalla ay arba'un hadis da riyadus salihina, sai bangaren abinda ya shafi azkar aqalla hisnul muslim da addu'a min al-kitab was sunna, sai bangaren abinda ya shafi kuma wato girke-girke da kwalliya da tsafta da sauran abubuwa haka na kariya da za a samu a cikin gida. To mace ta kware a wannan insha Allah, ta hada kuma da addu'a, to wannan da qiyamul layli da yawan salloli da sadaka, insha Allah za a samu aure yayi albarka kuma ya dore. Assalamu alaikum. Antil muna antid duna على ثراك وليد قد نما سما أنت الهنا أنت المنا أنت الدنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما وأنا على ثراك وليد قد نما سما.